بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. من أقول الله تبارك وتعالى والذي ساتي قدر حقورم أولا مسلاتين البركة مسلاتين المهاجرون ومنشي قبال تفسير القرآن بجرمة عندما كي تفسيري أتكين سورة المزمل وأن أساتين دي قبالة من كي أشان وأن السورة إن شاء الله تبارك وتعالى يضع مفارة فرقاً سورة المدثر منا رؤى الله تبارك وتعالى يداتر دمو يومنا أشرين دبيو قواتن الحجة شكرا تدبو آية دقليه داربين دابيار باين هجراء صلى الله عليه وسلم وان دي 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 دا أشرين دا باقوي دا تقص أشرين دا تقص قواتن شيدا شكرا تدبو بيدا أشرين دا بلو ميلادية إن شاء الله ذا مفارق فرقان سورة من أبقان الله تبارك وتعالى إذا ترنم بسم
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى يتي يا أيها المدثر يا كيوان دكا للنبا النبي صلى الله عليه وسلم كما يند إمام البخاري يروي طول حديثي أتكين كتاب التفسير رقشن تفسير سورة المدثر واتو تفسير وان سورة وان إمام البخاري يربو تا أتكين سيهنسا ya rawaito wannan hadisi hadisi mai namba ta 677 wato a shafi na 667 zuwa 677 juz'i na 8 haka nan Imam Muslim shi ma ya rawaito hadisi wanda ya rubuto shi a cikin babu bada'ul wahyi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato babun da yi mai suna babun fara wahayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shafi na 161 yake cewa ya ayyuhal mudaththir yake cewa ya rawato hadisi daga bi kathir rawato hadisi daga bi kathir yake cewa na tambayi Salama dan Abdurrahman dangane da farkon abin da ya sauka na alqur'ani ya tambayi wato Abdurrahman dangane da menene farkon abin da aka fara saukarwa na alqur'ani sai yake cewa da shi ya ayyuhal mudaththir aka fara yin wahayi sai Abu Salma yace da shi mutane amma suna cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq aka fara saukarwa sai Abu Salma yace da shi ni ma na tambayi Jabir dan Abdullah kamar yanda ka tambaye ni dangane da me aka fara saukarwa na Qur'ani sai yace da ni ya ayyuhal mudaththir aka fara saukarwa sai yake cewa sai Jabir yace da ni bari in baka hadisi kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance ina zama a kogan Hira domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da shekarunsa suka kusa 40 yazo dab da cika dan shekara 40 sai yake yawan sha'awar tafiya bayan gari ya zauna shi kadai to da yaje yake zaune a kogon Hira yake cewa na zauna wata rana can sai na ji an kira ne, an kira sunana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na duba dama ban ga kowa ba, na duba hagu ban ga kowa ba, sai na duba gabana ban ga komai ba, ina duba, ya ce na duba gaba ban ga komai ba, na duba baya ban ga komai ba, ina duba sama, sai na ga wata halitta ban taɓa ganin irinta ba, kuma ta yi wa duk duniya rumfa. Halittar girmanta ya kai wato ta rufe dukkanin sama gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin sai ya ji ya tsorata, sai ya tafi gida gurin matarsa Khadija, sai ya ce da ita, dathuruni wa sabu alayya ma'an baridan. Ya ce, Khadija, ku yi sauri ku lulluɓe ni, ku zuba mun, ku yayyafa mun ruwa mai sanyi. Saboda haka yake cewa wannan da ya je aka lulluɓe shi, sai Allah ta'ala ya sakar da ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yace saboda haka wannan shine farkon abin da ya sauka na Alkur'ani mai girma, amma bai ci karo da ruwayoyin da suka zo cewa farkon abin da aka saukar ayoyi biyar din farkon suratul Alaq bane. Fadin Allah ta'ala, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, wancan din su ne farkon abin da suka sauka, amma ba su ne farkon umarni ya isar da manzancin ba. Ina fatan gane. Farkon ka tashi kai wa'azi ita ce wannan, wato su ne waɗannan ayoyi na wannan sura. Amma farkon cewa yi karatu, farkon mala’ika ya masa magana a matsayin wahayi, shi ne waɗancan ayoyi guda biyar na farkon suratul Iqra. Amma ka tashi ka zamto manzo mai isar da manzanci, su ne waɗannan ayoyi na suratul Mudaththir. Shi ne Allah ta’ala ya ce, ya ayyuhal mudaththir, ya ka wanda ka lullaba. Ainihin mudaththir wato mutadaththir ne, ko ta daddara wato abinda ya rufe, ya lulluɓa, ya ruhu. Allah ta'ala ya ce, ya kai wanda ka lulluɓa, qum fa'anzir, ka tashi ka gargaɗi kafuran Makka, wa rabbaka fakabbir, ubangijinka ka girmama shi, dangane da abinda masu bautar gumaka suke yi, kai kada ka bautata wa gumaka, ka bautata wa Ubangiji. Wa thiyabaka fatahhir, zuciyarka ko ranka kuwa ka tsarkake ranka. Da yawa daga cikin magabata sun ce, wata ya baka, ana nufin nafsak, ranka ka tsarkake ranka. Waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi siyaf ɗin, ana nufin wato dai tufafi, kamar yadda ainihin Bilal ɗan Salama Taqafi ya faɗa a cikin wani baitin waƙa, yake cewa, wa inni bihamdillahi la tawba fajirin labistu wala min ghadratin ataqannau. Yake cewa na sanya tufafi, wato na gode wa Allah ban sanya tufafi na ainihin fajirci ba. Wasu ya baka fatahhir, ma'ana ranka ka tsarkake shi, kada ya zamto kana zunubai, kana shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko kuma wasu ya baka fatahhir, tufafinka ka tsarkake su, kada ka bautata wa Allahu tabaraka wa ta'ala da ainihin wato najasa, ko da ainihin dauda wacce take idan mutum ya yi sallah ko wata ibada da ainihin najasa, sai ya zamto abin da yi ba. Allah ta'ala ya ce, war rujuza fahajur, dangane da ainihin arrujuz, wato gumaka, fahajir ka ƙaurace musu, kada ka bautata wa gumaka. Daga cikin makaranta akwai wanda suke karantawa war rujuza fahajir, wasu suna karantawa war rijiza tare da yawa ra'udin kisra, duka dai ma'anar su ɗaya, ana nufin wato gumaka. Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, war rujuza fahajir, gumaka ka ƙaurace musu, gashi ana bautar gumaka, kai dai wato kada ka yarda ka bautata wa gumaka. Sai Allah ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala tamnun tastakthir, kada ka yi wato kyauta, tastakthir kana mai neman wato yawaita, kada ka yi kyauta kana mai nufin a baka abin da yafi abin da ka bayar. Wali rabbika fasbir, dangane da Ubangijinka, bautar Ubangijinka, umarnin Ubangijinka, fasbir, ka yi haƙuri, ka bautata wa Allah ta'ala. Fa’iza nukira fin naqur, Allah ta’ala ya ce, idan aka yi busa a cikin ƙaho, fa dhalika yawmun idhin yawmun asir, Allah ta’ala ya ce, to wannan yinin da za a yi busa cikin ƙaho, yawmun asir, shi ne yini mai wahala mai tsanani. Alal kafirina ghairu yasir, wannan yini dangane da akan kafirai ba mai sauƙi ba ne. Da Allah ta’ala ya ce, wala tamnun tastakthir, kada ka yi kyauta kana mai neman yawa, ma'ana kada ka bada kyauta ba mai neman lada ba, ka bayar ne domin ka jawo a maka kyauta mai yawa. Wasu daga cikin magabata suke cewa wato ana nufin wannan ga Annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai, kada ya bayar yana mai neman ƙari. Wasu kuma suka ce a gaba ɗaya ne, ba kusursu ba iya Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba, kawai dai ana nufin wala tu'di malaka musana'atan li tu'da akthara minhu, kada ka bayar da dukiyarka domin a baka abin da yafi wannan yawa. Kana nema wane maka alheri sai ka dan sai ka ji ka kai gidansa dan ya baka kuɗi masu yawa, suka ce irin wannan aka hana. Kai kyauta kawai domin neman lada kawai. Wasu kuma suka ce ana nufin kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, amma dan ka kai kyauta wata ran kana sa ran zai maka kyautar da tafi wannan ko zai maka hanyar wani abu, suka ce wannan ba shi ake nufi ba. Amma dai akwai wanda suke magana akan cewa a wancan din ake nufi. Wasu kuma suke cewa wala tamnun tastakthir, wato kada ka yi aiki ga Allahu tabaraka wa ta'ala dan neman a baka abin da yafi wannan, kamar Hasan al-Basri yace haka ake nufi. Kada ka yi aiki domin Allah tabaraka wa ta'ala dan neman abin da wato yafi wannan yawa, kai kawai tunda umarnin Allah ne kawai kai ba tare da hango wancan ba. Amma wannan wato zai ci karo da ainihin aqidatu ahli sunnati wal jama'a wal lokaci, saboda aqidar ahli sunna kamar yadda malamai suka faɗa shine bawa yayi ibada domin neman lada, to wannan salihanci ne. Yayi ibada domin neman aljanna, wannan kyakkyawan hali ne, ba kamar yadda waɗansu suke cewa kawai ka bautata wa Allah dan jin tsoransa ba dan neman aljannarsa ba kawai. Kace ba laifi dan bawa ya aiki ce ni aljanna nake nema, bar ne ka ba. Kace babu laifi, domin su waɗanda suke da fahimtar cewar ba za ka yi dan neman wani abu wato wani muhaddad a gurin Allah ba, suke cewa kenan wancan abin ya fi Allah, wanda alhali kun ba haka ba ne. Suke cewa kada ka yi wani abu dan neman Allah ya baka aljanna ko dan ya ɗaukaka darajarka, ka nuna kenan aljannar ta fi Allah, ba haka ba ne. Ai, wato jin tsoron Allah ne ma bawa ya yi aiki domin Allah ya ba shi aljanna, ya yi aiki domin Allah ya nisantar da shi daga wuta, duka yana daga cikin tsoron Allah ɗin subhanahu wa ta'ala. Saboda Allah ta'ala ya ce wala tamnun tastakthir, kada ka yi kyauta kana mai neman ƙari. Wali rabbika fasbir, dangane da umarnin Ubangijinka ka yi haƙuri. Haƙuri, malamai suke cewa haƙuri kashi uku ne, kala uku ne. Na farko akwai as-sabru ala ta'atillah, ko fi ta'atillah, yin haƙuri wajen biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai as-sabru fi ijtinabi nawahillah, akwai haƙuri wajen nisantar hannun Allah ta'ala. Akwai kuma as-sabru ala al-ibtila'at, akwai haƙuri akan jarabawa, ma'ana bawa ya haƙuri wajen nacewa da bibitar umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Ko da ya ji ya gaji, ransa ya raya masa ya zauna, kada ya je masallaci, a yi haƙuri ya jure. Kada ya bada kyauta, kada ya bada sadaka, ya yi haƙuri ya jure. Kada ya taimaki ɗan uwansa, domin ita rai takan iya raya wa mutum. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu, shi kullun ran ɗan adam yana umarni ne da mummuna. To ka yi haƙuri ka bibici abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ka, to wannan haƙuri ne. Ka yi haƙuri ka bar saƙo, domin ranka tana ƙawata maka wato yin saƙo, akwai abin sha'awa a ciki, akwai ɗan jin daɗi ɗan kaɗan na lokacin. To mutum ya yi haƙuri wajen nisantar wannan, suke cewa wannan ya zamto mutum mai haƙuri. Mutum Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarraba shi da wata musiba, sai ya yi haƙuri ya jure, to shi ma wannan menene? Haƙuri ne ga Allahu tabaraka wa ta'ala, domin dama sunnar Allah ta'ala ita ce me zai jarrabu bayinsa. Haka yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, sai yace wa bashshiris sabirin. Allah ta'ala yace al-bishr ga masu haƙuri, idan aka jarraba su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka Allah ta'ala yace wa li rabbika fasbir, dangane da umarnin Ubangijinka da kuma hannun Ubangijinka ka yi haƙuri, domin Allah ta'ala zai baka lada. Imam Mujahid ɗaya daga cikin malaman ɗaliban Abdullah ɗan Abbas, daga cikin almajiran Abdullah ɗan Abbas, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'an Annabi sallallahu alaihi wasallama ko tabi'an sahabbai, yake cewa wa li rabbika fasbir, ana nufin ai fasbir lillahi ala ma udit, kayi hakuri domin Allah bisa abin da aka cutar da kai na gaya maka munanan maganganu, mutane su ce maka dan sabon addini ne, su ce maka kaza, su ce maka kaza, kayi hakuri domin ba dadi wajen su fada din, amma kayi hakuri tunda dai akan daidai kake, kayi hakuri. Allahu tabaraka wa ta'ala yace fa iza nuqira fi naqur, idan aka yi busa a cikin kaho, mana idan Israfil yayi busa busa ta biyu, domin za a yi busa kala biyu, akwai busar da za a yi kowa wanda ya raguwar bai mutu ba zai mutu, kowa zai mutu zai zamto duniya babu wani mutum da yake numfashi, kowa ma ya mutu. Bayan an yi shekara 40 kowa a mace, za a sake yin busa kuma kowa ya tashi domin wato a yi wa mutane hisabi. Idan aka yi busa ta biyu, za ka ga mutane ya khurujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun. Allahu tabaraka wa ta'ala yace idan aka yi busa ta biyu, za ka ga mutane suna fitowa daga cikin ramukansu, wato daga cikin kaburburansu, kamar jarad, kamar fari ko irin waɗannan ƙwarin da suke yawo, kaga wannan ya fito, wannan ya fito, nan ashe an taɓa binne wani, an taɓa binne wani, an taɓa binne wani, sai ka samu mutane da yawa suna ta tashi wannan akan wannan, wannan akan wannan, suna ta furfutowa. To wannan busar ta biyu din ita ce ake nufi a cikin wannan ayar, fa iza nuqira fi naqur, idan aka yi busa a cikin kaho, ana nufin busa ta nawa? Busa ta biyu. Allah ta'ala ya ce fa dhalika, wannan lokacin, wannan busa din, yawma idin, a wannan yini na alkiyama, yawmun asir, yini ne wanda yake mai tsanani, alal kafirina, yini ne mai tsanani a bisa kafirai, ghairu yasir, ba abu ne mai sauki ba. Duk wanda yake kafiri, yinin alkiyama ba sauki ba ne a gare shi ba. Wanda yake mumini, wanda yake kyawan aiki, shine Allahu tabaraka wa ta'ala zai sauƙaƙa masa. Muna roƙon Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana. Ya zo cikin ayar Al-Qur'ani, Allah a wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa za a hisabi ne fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, wato yini ne wanda gurgudansa shine shekara 50. Yinin alkiyama gwargwadansa shekara 1000, shekara 50, shi za a yi ana hukunci tsakankanin mutane. Wane ya cuci wane? Makwabci wane ya zalunci wane? Aboki wane ya cuci wane? Ɗalibi wane ya zalunci malaminsa? Malami wane ya zalunci ɗalibinsa? Mata wace ta zalunci mijinta wane? Miji wane ya zalunci matarsa wace? Duka dai wannan hukunce-hukuncen za a yi shekara 1000, kuma so 50 ana yi. Amma abin zai zamto mai sauki akan duk wanda yake mai kyakkyawan aiki, duk wanda yake mumini, sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya al'amarin ya zamto dan kadan, ma'ana ba zai ga dadewar lokacin ba. Amma wanda yake kafiri ko wanda yake fajiri mai yawan saban Allah tabaraka wa ta'ala, tsawon shekara 50 din nan dai haka zai gani. Kaga kenan, kamar daga ran da aka haife ka har zuwa yanzu, daga ran da aka haifi babanka har zuwa yau, daga ran da aka haifi kakanka har zuwa yau, ba a gama hisabi ba. Tunda ai duk cikin mu babu wanda daga ran da aka haifi kakansa zuwa yau an yi shekara 1000 bai ba. Balantana kuma me so 50. Tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1000 ne fa da wani abu, ta 400 da wani abu. To shekara 50 za a yi ana hisabi. Wanda yake arne kafiri ya rayu a duniya ba a kan musulunci ba, haka zai ga wahalar da tsananin da tashin hankalin. Alhali kuma a wannan yini za ka samu zafin rana ya yawaita, mutane suna yin gumi, wani gwargwadon wato guminsa iya idan sabo, wani iya gwiwarsa, wani zai kama shi iya ƙugu. Wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutane akwai wanda guminsa zai masa linjami, zai masa wato kamar linzami ne ana shin doki, tun daga ƙasa har zuwa bakinsa guminsa ne kawai. Kuma yinin alkiyama ya sha bamban da yanayi na duniya, domin Allah ta'ala ya ce yini ne da tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat, za a canza sammai da ƙasai ba irin yanda ka sani ba, za a canza al'amura ba kamar yanda ka san su ba. Ma'ana idan a duniya ne, idan ina cikin ruwa yanzu haka, to dole wanda yake kusa ne zai zama mai a cikin ruwan. To amma yinin alkiyama sai kaga ga wani a gabanka, wani a bayanka, wani a gefanka, kowa gumunsa kamar tarin ruwa, amma iya shi kadai zai yi wa tasiri. Wataƙila na kusa da kai na 60 daga ƙasa har fatar bakinsa yana furzarwa kamar yana cikin ruwa, saboda tsabar gumi ya yi yawa, ya yi laifuka munana da yawa a duniya. Na kusa da kai ko kuma kai ɗin kuma naka bai kawo idon sawo ma, saboda kyawun ayyukanka kawai. To saboda haka wannan yini mai zafi, mai tsananin yanayi, Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce alal kafirina ghairu yasir, a bisa kafirai ba abu ne mai sauƙi ba, abu ne mai tsananin gaske. Yinin alƙiyama yana da tsananin gaske, sai dai wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙawa. Yinin alƙiyama shi ne Allah ta'ala ke cewa shi ne yinin da yara ƙanana ma za ka ga sun yi furfura. Ƙaramin yaro za ka gan shi da furfura. Mata da aka tashi alƙiyama tana da ciki, ita ma za ta haifi ɗan a take a lokacin, saboda tsananin da ake ciki. Kowa zai shiga taitayinsa, babu wanda zai ji bacci, ba wanda zai ji ya gaji, saboda tashin hankali. Ƙaramin tashin hankali na duniya ma yakan hana bawa bacci. Ko da kana bacci, in aka tashe ka aka gaya maka wata magana ko ta ɗaga maka hankali, sai ka ji ka kasa kuma bacci da wuri. Ballantana kuma tashin hankalin da ba wanda ya taɓa ganin irinsa, shi ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ba abu ne mai sauƙi ga ainihin su arna su kafirai ba.
Ni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an 'azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'udhibuhu sa'uda.
Allah tabaaraka wa ta'ala yace zarni wa man khalaqtu wahida. Allah tabaaraka wa ta'ala yace zarni kyaleni wa man khalaqtu wahidan, kyaleni da wanda na halicce shi kadai. An halicci dan adam shi kadai a cikin mahaifiyarsa, bashi da dukiya, bashi da yaya. Allah ta'ala yace wahidan, kai kadai aka halicce ka. Allah ta'ala yace zarni wa man khalaqtu wahida, kyaleni ni da wanda na halitta shi kadai a cikin mahaifiyarsa. Imam al-Baghawi yake cewa wannan aya ta sauka ne cikin sha'anin Walid dan Mughira al-Makhzumi. Ana ce da shi wahid a cikin jama'arsa, saboda ya fi kowa kuɗi a cikin wato kafiran Makka, ya fi kowa kuma wato matsayi da faɗa aji. Allahu tabaraka wa ta'ala ce kyale ne da shi wanda na halitta shi kare a cikin mahaifiyarsa. Ana magana da shi Mughira, amma kuma ya shafi kowa ta ɓangaren mai kowa ma shi kaɗai aka halicce shi a cikin mahaifiyarsa, ba tare da kuɗinsa ba, ba tare da ‘ya’yansa ba. Ba wanda ya zo duniya da dukiyarsa, ba wanda ya zo duniya da me da ‘ya’yansa gaba ɗaya, an halicce shi ne shi kaɗai. Allah ta'ala ya ce wa ja'altu lahu malan mamdudan, na kuma sanya masa dukiya mamdudan mai yawan gaske. Wato shi Mughira, Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba shi dukiya mai yawa. Mujahid da Sa'id ɗan Jubair suke cewa abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya mallaka wa Mughira shi ne dinari 1000. Qatada yake cewa a dinari 4000 Allah ta'ala ya ba shi. Safiyanu Thawri yake cewa Allah ta'ala ya ba shi dinari 4000 ne. Allah ta'ala ya ce wa banina shuhuda. Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya ba shi ‘ya’ya wanda suke a nan a halarce, ba wanda ya tafi cirani ko kuma ba wanda ya mutu a ciki, kowa yana nan a gida domin ƙara wato ƙimar shi Mughira ɗin. Wa banina shuhuda, da ‘ya’yansa kuma, bayan an ba shi wa ja'altu lahu malan mamduda, na ba shi dukiya mai yawa, wa banina shuhuda, da kuma ‘ya’yaye wanda suke a halarce, ba wanda ya mutu, babu kuma me wanda wato bayyana. Ma'ana yana daga cikin me falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa. Domin Allah ta'ala ya baka dukiya, ni'ima ce, falala ce. Allah ta'ala ya baka ‘ya’ya, ga su girma kuma duk suna nan tare da kai, shi ma menene falalaci domin mutane suna kaddara mutun saboda me ƴaƴansa mutane suna ganin mutuncin mutun dan me dan ƴaƴansa zaka ga mutun ko da su annan juna ne wannan shine ya haifuwa ne wanda mutane suke amfana da shi ko kuma wani dai mutun a cikin al'umma zaka ga sanadiyar wannan dan shi wannan uban yana samun mutuntawa da kuma girmamawa daga gurin mutane a ce wannan ai shine baban wani baban malam wani ko baban honorable wani ko baban alhaji wani zaka ga yana da wata kima a cikin mutane ko baban dai wani daga cikin mutanen da ake ganin suna da mutunci suna da dadin mu'amala sai kaga mutun yana girmama wannan din saboda baban wani ne ko ka tana cewa sannu baba tunda baban su wani ne ai mu ma baban mu ne tunda muna tare da su wani na wata an gane to Allah ta'ala yake ambata wato ni'imomin da yawa shi mugira yake cewa wa banina shuhuda na kuma sanya masa na bashi ƴaƴaye wanda suke ga sunan mana yake cewa ƴaƴan mugira guda goma yana da ƴaƴaye guda goma wasu kuma suke cewa ƴaƴayensa din guda bakwai ne sune kamar muqatil ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ƴaƴan mugira mutum bakwai ne daga cikin su akwai al-walid bin walid wato ya sanya masa sunan kansa kenan da kuma Khalid da Ammara da kuma Husham da Asim da Qais da Abdushams daga cikin su mutum uku suka musulunta sauran kuma su musulunta ba wanda suka musulunta din Imam al-Baghawi yake cewa sune da Khalid da Husham da kuma Ammara waɗannan sun shiga addinin musulunci daga cikin ƴaƴayen Mughira Allah ta'ala ya ce wa mahattu lahu tamhida Allah tabaraka wa ta'ala ce na shimfida masa rayuwa ainihin shimfidawa na shimfida masa jin dadin rayuwa kuma na bashi tsawon rayuwa wa mahattu lahu tamhida na shimfida masa hakikanin shimfidawa ma'ana na tsawaita rayuwarsa yayi nisan kwana ga kudi ga ƴaƴa ga kuma dadewa a duniya duka wannan ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ma'ana wa mahattu lahu tamhida wasu malaman suke cewa ana nufin na tsawaita masa rayuwa wasu kuma suke cewa wa mahattu lahu tamhida na shimfida masa tarin duki hakikanin shimfidawa to duka biyun sun hadu ga ainihin shi mugira ga tsawon rayuwa ga kuma yawan dukiya ga kuma yawan ƴaƴa ya kuma yawan ƴaƴa shine Allah ta'ala yace thumma yatama'u sa'an nan yana kwadayi shi mugira an azida yana kwadayin wai na ƙara masa dukiya na ƙara masa ƴaƴa gashi kuma ya ki musulunta ya kafirce Allah tabaraka wa ta'ala amma tare da haka Allah ta'ala ya bashi wannan dukiya kuma thumma yatama'u sa'an nan yana rayawa yana zatan an azida na ƙara masa sai Allah ta'ala yace kalla bazan ƙara masa ba kalla bima'ana la af'alu wala aziduhu bazan aikata ba bazan ƙara masa ba bazan ƙara masa komai ba malamai suke cewa daga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla bazan ƙara masa ba suke cewa tun daga lokacin dukiyar mugira ta rinka rabuwa ya rinka tafka asarori daban-daban ya rinka rasa wato ainihin dukiyarsa da kuma ƴaƴansa a jima kaɗan kwana kaɗan a ce wane ya mutu cikin ƴaƴansa dukiya kaza-kaza ya faru da ita Allah ta'ala ya ce innahu kana li ayatina anida shi ya kasance dangane da ayoyinmu anidan mai kangarewa ne mai taurin kai ne sai Allah ta'ala ya ce sa'urhiquhu sa'uda Allah ta'ala ya ce zan kallafa masa wahala ma'ana zan dora masa azaba gobe da kiyama sa'urhiquhu zan kallafa masa zan dora masa su'udan wato azaba mai tsananin da ba zai iya hutawa ba a duniyance zan sa masa damuwa domin duk wanda bai imani da Allah ta'ala ba Allah ta'ala zai sa masa fitina da rashin kwanciyar hankali da rashin jin dadin rayuwa komai tarin dukiyarsa sai kaga Allah ta'ala ya bashi ga tarin dukiya ko dai hankalinsa bai kwanta ba ta bangaren wato tsaro ko kuma hankalinsa bai kwanta ba wajen rena ma abin da Allah ta'ala ya bashi domin wannan ma ba karamar fitina bace Allah ya baka kaji cewar bai baka ba ko ya baka dukiyar ya sa maka wata jinya ko ya baka dukiyar ya sa maka tsoron waɗansu ababe kuma tsoron kada ka yi kaza karka mutu da wuri kada ka yi kaza karka kamu da kaza duk ya zamto kuma an samu matsaloli sai Allah ta'ala ya ce sa urhiquhu su'udan wato zan kallafa masa zan dora masa azaba ta yanda ba zai samu hutu a cikin wannan dukiya ba ba zai samu hutu dangane da rayuwa cikin waɗannan ƴaƴan nasu ba na'am
innahu fakkara wa qaddara فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر
الله تبارك وتعالى يتي إنه فكر وقدر يا يتناني يقدرتا يقول لا أشكن زوجي يسا معنى يا يتناني دنغن دا القرآن ميجر ما كما دنغن دا النبي صلى الله عليه وسلم تيوى دقسكني فقتل كيف قدر الله تبارك وتعالى يتي فقتل سيأكل أنتيشي كيف قدر يا زي يقدرتا وانا أبو يا يتناني ya gano cewa menene annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai ko menene alqur'ani tare da cewa ya kareta thumma nazara sa'annan sai ya duba thumma abasa wa basar sa'annan ya rintsa fuskarsa mana ya turbine ya kawar da kai thumma adabara wastakbara sa'annan ya juya baya kuma ya girman kai imam tirmidhi ya fidda wani hadisi a cikin babin sifatu jahannam babin da yayi magana ko kitabin da yayi magana akan siffar jahannam babin da yayi magana akan siffar saqar daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-su'udu jabalun min narin wato su'ud wani wato ainashin dutse ne a cikin wuta domin ayar ta gabata Allah ta'ala ya ce innahu kana li ayatina adina sa'urhiquhu sa'uda zan jefa shi zan kallafa masa hawa sa'ud ma'ana zan kallafa masa azaba shine wani dutse a cikin wuta a ce masa sai ya hau dutsen kuma shi dutsen idan dan wuta ya kama sai hannayensa sai zagonye gaba daya sai zamto babu hannu sai ya fado yana fadowa sai hannayen saki dawowa sai a tilasa shi a ce sai ya hau innahu fakkara wa qaddara yayi tunani dangane da ainashin wato annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dangane da ainashin alqur'ani mai girma yayi tunani dangane da wannan kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya shi a cikin saqar wato a cikin azaba ko ya dora shi akan sai ya hau dutsen sa'uda Abu Sa'id al-Khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa'urhiquhu su'uda wani dutse ne a cikin wuta ko kuma wato wani tudu ne wanda za a kallafa wa shi dan wuta ko shi wale sai ya hau saboda haka yayi tunani dangane da ayoyin Allah ta'ala amma duk da haka ya kaddara cewa ya kafirce musu yayi tunani dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yayi tunanin cewa me ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa ba gaskiya bane amma tare da cewa qaddara fakkara wa qaddara yayi tunani ya kaddara abun ya gano cewa wannan fa ba maganar dan adam bace maganar Allah ce amma duk da haka ya kafirce sai Allah ta'ala ya ce zan kallafa masa sai ya hau dutsen saba ma'ana ayoyin guda biyu eh ta riga yi daya amma sai da ta gaban ma'ana bayanin ta gaba ya gabata kafin waccan fakkara wa qaddara yayi tunani dangane da alqur'ani da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kafirce sai Allah ta'ala ya dora masa sa'urhiquhu su'uda sai Allah ta'ala ya dora masa cewar sai ya hau dutsen saqar a su'uda na fata an gane yayin da imam al-bago yake cewa yayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wato farkon a suratul ghafir tun daga inda Allah ta'ala ya ce hamin tanzilul kitabi min Allahil azizul alim ghafiriz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqab dhil tawl da ya tashi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta waɗannan ayoyi shi mu gira sai ya je ya tsaya a wajen masallaci yana sauraron waɗannan ayoyi din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa mu gira yana sauraron sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nanata wato karatun waɗannan ayoyi din domin mu gira din ya ji da mu gira ya ji sai ya tafi gurin mutanen sa sai yake cewa naji dazu naji wata magana daga bakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan maganar ba maganar dan adam bace ba maganar mutum bace wannan maganar da naji yana fada daga cikin masallaci ba maganar aljani bace maganar nan tana da dadi kuma tana da fa'ida lalle mutum bai isa ya irin wannan maganar ba aljani bai isa ya irin wannan maganar ba sai mutanen mugira suke ce da shi shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sihirce shi ma'ana ya masa sihiri sai suke cewa shi ma ya masa tsafin da ya saba na mutan gani amma shi mugira ya tabbatar cewar wannan fa ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace ba maganar wani bane daga cikin mutane ba ba kuma maganar wani bane daga cikin me daga cikin aljanu ba ma'ana ya fara tunanin cewar anye ba za mu yi imani ba kuwa kaga yayi tunani kenan yayi tunani dangane da wato alqur'ani shine Allah ta'ala yace fakkara yayi tunani wa qaddara ya kuma kudurta cewar me matsayin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa da yazo ya fara wannan tunani sai wasu daga cikin mutanansa wani yazo kusa da shi bayan ya zauna a gefe sai yazo ransa a bace sai yake cewa da shi ya akai naji shi mu gire yake cewa da wannan ya akai na garan ka bace sai yace ya yaraina ba zai bace ba alhali ka zo ka zauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka sihiri ya fara dauke tunaninka alhali kai kuma kai ne mai fada aji a cikin mu Allahu tabaaraka wa ta'ala yace faqutila sai aka wato la'ance shi ko kuma faqutila wasu malamai suke cewa fa'udhiba sai aka azabtar da shi kai fa qaddara ya zai iya yin wani tunani wanda zai karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya gano cewa ba daga Allah bane ya zai yi wani tunani kuwa ba tunanin da zai iya yi wajen ganowa ba daga Allah bane alqur'ani mai girma ke ba Allah ta'ala ne wato ba zancen Allah bane ba zai iya wannan ba thumma qutila kayfa qaddara Allahu tabaaraka wa ta'ala ya sake nanatawa domin karfafa zance din yace sa'an nan Allah ance shi kayfa qaddara ya wato zai kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani mai girma thumma nadara Allahu tabaaraka wa ta'ala yace sa'an nan ya duba wato ya duba yaga cewar menene zai kirkira abinda zai wato zai tunkuɗe alqur'ani wato shi mugira a matsayin sa ne mai kudi sai fara tunanin to me zai shirya wa mutane wanda zai disashe da awar annabi sallallahu alaihi wasallam shine thumma nazara sa'annan sai ya duba yaga cewar me ya kamata ya kirkira wajen disashe da awar annabi sallallahu alaihi wasallam thumma adabara sa'annan sai ya wato juya baya yake yin imani wastakbara yayi girman kai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi zuwa ga yayi imani da Allahu tabaaraka wa ta'ala sai shi mugira yake cewa fa qala in hadha yake cewa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa illa ba komai bane fafaci wato tsafi ne yu'thar da wato ya gado shi ga wato tsafi ne da ake gadan sa yake cewa kawai gadan tsafi kawai yayi wannan abin sihiri ne in hadha illa qawlul bashar yake cewa ai wannan ba komai bane face maganar mutum alhali kuma a baya yayi tunani fa ya tabbatar wannan ba maganar mutum bace har ma yaje yake ga mutanen sa amma sai ya bude baki yake cewa in hadha illa qawlul bashar wannan ba komai bane face maganar mutum kaga wato kaucewa gaskiya kenan zuciya ta san gaskiya amma sai dabi'a ta ki in hadha illa qawlul bashar shine Allah ta'ala ya ce sa'uslihi saqar Allah ta'ala ya ce zan sanya shi a cikin wutar saqar ɗaya ne daga cikin sunan wutar jahannama wa ma adraka ma saqar. Allah ta'ala yace me ya sanar da kai me ake nufi da anashin saqar, ita wata saqar la tubqi wa la tadhar, ba za ta kyale wa dan adam jikinsa ba, wa la tadhar ba kuma za ta kyale shi ba, ko la tubqi wa la tadhar wasu ke cewa ba za ta wanzar da shi yana mai rayuwa ba, wa la tadhar ba kuma za ta kyale shi ya zama mamaci ba, shi ba mamaci ba, shi kuma ba mai rai ba, ko kuma shi ba mai fata ba, shi ba mara fata ba, suke cewa za ta kone fatarsa sai a saki halittar wata. Ta zanto kenan me bata bar masa fata ba, ba kuma ta hana shi fata ba. Wasu ke cewa la tubqi wa la tadhar, bata kyale masa naman jikinsa ba, ba kuma ta hana shi naman jikinsa ba, ma'ana jikin dan wuta naman jikinsa zai kone sai a saki halittar naman, sai ya sake konewa, ya zanto ba mai naman jiki ba, ba kuma mara nama ba, yanzu halice shi kuma wuta ta cinye, a saki halitta ta sake cinyewa. Allah ta'ala yace ita wannan wuta din lawahatul lil bashar, tana bakanta ko tana kone ainihin fata. Lawahatul lil bashar, wasu daga cikin tabi'a suke cewa lawaha ana nufin mughayyaratul lil jild, wato tana canza fatar mutum sai ta zamto bakakirin, ta zamto konanniya. Saboda haka daga wato akan wannan ayar zamu takaita abinda muke dali, Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min. Insha Allah sati na gaba zamu tashi daga kan wannan aya din mu sake nanata ta zuwa abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara, kuma zamu karanta sai a kira sallah. Naga akwai dashi matan aure da suke fitowa kofar gidajensu suna kafa shira kuma da rana, me hukuncin matan aure da suke fitowa kofar gidajensu su kafa shira alhali kuma da rana? Yake cewa idan da kyau, mana idan yin haka din da kyau kenan, to menene ladan su, mana menene ladan da za a ba su? Hukuncin matan da suke fitowa kofar gidajensu su kafa hira idan da kyau kuma da rana, idan hakan yana da kyau to menene gurgurdan ladan da za a ba su? Tunda waɗansu ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana ladan kai tsaye cikin Alkur'ani ko kuma ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar da suka zo cikin hadisi. Dangane da mata su fito waje su kafa hira, musulunci bai yarda da wannan ba, saboda waje guri ne na me na wucewar mazaje, kuma kamar yadda mai tambaya ya ce kuma da rana, kaga kenan mazaje za su zo wucewa wanda suke kuma muharramansu ba, zamto suna kallonsu su ma suna kallonsu, kuma la'alla ya zamto ba da wadataccen hijabi ba, ko da a urfi a al'adance al'adar Bahaushe ba ta tsara wannan ba, al'adar Bahaushe ba maganar matar aure wannan ta fito wannan ta fito su zauna su kafa hira, amma al'adar Bahaushe a musulunci kun bai yarda da wannan ba, wanda suke ba Hausawa ba kun ba musulmai ba su suke wannan, amma ko da ke cewa ko da da daddare bai kamata ba, amma ya fi sauki fiye da a ce da rana, tunda inda daddare ne ba za a gane su ba, mutum zai iya wucewa bai gane wannan yaya suke ba, na fata gane su kuma ba su gane shi ba su ma, amma da rana kan kaga dole mutum zai gane waɗannan mataye ne. To wannan dai ba abu ne da ya kamata ba. Allahu tabaraka wa ta'ala cewa yi wa qarna fi buyutikunna wa la tubarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, yace ku zauna wato a gidajen mazajenku, kada ku rika fita cikin ado irin fitar wato ainihin yanda malaman a wato matan jahilan farko suka yi, shine fitowa waje kuma cikin ado. Amma mata su hadu gidan wata daga cikin ƴan uwanta, ai wato ƴan uwan su mata, ya zanto su je su tattauna ko su dan ɗebewa juna kewa, amma a cikin gida wannan ba laifi bane. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama hatta matan da suke takaba ma sun hadu a gidan wata daga sukan hadu a wasu gidajen, kaga mai takaba ita ce bata fita, amma suka zo suka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama wato kukan su cewa wanda aka shi mazajen su yayin yakin Uhud, cewar zama a gida ba kowa ya ishe su, ga su kadai ne, manzo Allah ce ku hadu a gidan wace da wace, mana ku hadu a gidan wasu daga cikin ku, sai su rika haduwa a gidajen waɗansu da rana daga cikin matan
ya zama cewa suna dan hira tsakankanin su su ɗebe junan su kewa idan dare yi kowace ta tafi gidansu. Saboda ka su haɗu ɗin inda a guri ne mai sutura ko a gidajen mazaje a gidan wata ba laifi bane, inda ba wata fitina kuma za su kulla ba, amma dai a waje saboda ai su dole sai an yi da sharaɗi, saboda haɗuwar ma kuma yana iya su haɗu su kulla wata wutar kuma ko shi mai gidan a kulla masa ko kuma watan a kulla mata. Amma su haɗu lami lafiya ko la'annan su haɗu suna koyan karatu a gurin wacce aka je gidanta ko kuma wata tana zuwa tana karantar da su, duka wannan ba laifi. Amma su zauna a waje musamman kuma suna yin tabarruji shine su riƙa bayyana adansu ko bayyana jikinsu, wannan haramu. Na fata an gane. Kuma mace mata su sani cewa dole ne mace idan za ta fita waje ta zamto cikin hijabi, ta zamto cikin rufe jikinta, kuma ta zamto ba a cikin kamshi ba, ba a cikin turare ba, duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kai annabi ka ga yawa matanka da ƴaƴanka da sauran matan mu'minai su sanya wato tufafi tufafin su ya zamto daga sama har ƙasa, su sanya tufafi mai girma wanda zai rufe jikinsu ko kalar ɗinkin hijabin da ake ko kuma dai kalar wani tufafi da zai rufe jikinsu kawai, daga an gansu an san wannan mata ne mu'minai, ba za a cutar da su wajen ganin cewa su ba masu imani ba. Saboda haka mata su sani cewa zama a gidan miji ɗin fa ibada ce, ba takuri ba ne, shi ma wannan aikin lada ne, ki zauna a gidan ma lada ake rubuta miki, a ce ai zaman gidan ne ya ishe ni, ai ibada ce, lada baya yawa. Saboda haka kullum mata su riƙa tunanin su riƙa hango cewa fa zaman ibada suke, su ma mazaje su riƙa hangen me ibada suke. Idan mai gida baya hangen ibada yake yi sai a ta samu rikici, saboda zai ga ya kawo sun ce bai isa ba, gobe ma sun ce ka riƙa tanafa wannan ibada ce, ita ma ta riƙa hangen mai ibada ce, ya fita ke baki fita ba, a to ai ibadar ki ce a haka, shi ma ibadarsa shine ya kawo. Haka Allah ta'ala ya tsara. Saboda haka dai bai kamata a ce mata su riƙa zama waje inda kuma za su zamto suna karo da mazaje suna wucewa suna ganin su alhali ko mata yan aure bane, kuma zai zamto mazajen su ba za su ji daɗin haka ba. To ita kuma mace ba a so ta riƙa ɓatawa mijinta rai, matuƙar dai abin da yake cewa ta yi ɗin ba saban Allah bane tabaraka wa ta'ala. Dole ne mace ta zauna a gida kuma ta in ta kama za ta fita ta lullube jikinta ta sanya hijabi sannan ta fita, idan ta kama a fita ba laifi bane mace ta fita ba inda ya kama. Amma ba wacce zata zauna a waje kawai kamar yadda maza suke da majalisa a waje su ma su zamto suna da majalisa, a ba ce mace tayi wannan na mata an gani. Wallahu a'lam. Wa alaikum salam. Na'am.
Ya halatta musulmi ya sa suna mai kira saboda akwai musulmi da ya sani suna su mai kira.
Ya ce to kamar yanzu gashi yadda kamar darasin da muka ji daga wannan ayoyi, shi mugira ga irin kafircin da ya yi, ga irin dukiya da Allah ta'ala ba shi, ga ƴaƴa, amma duk da haka ya yi tunani dangane da Qur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da haka ya kafirci. To yanzu kuma suna yakan iya yin tasiri, ya halatta kenan a sa suna mugira, tunda ya san waɗansu ma masu suna mugira ko bai halatta ba. Shi suna dama ana saka shi ne ko dai ya zamto akwai wanda ya rigayi sunan da za a sa ko mutumin kwarai, ko kuma ya zamto sunan ya zamto mai bai ma'anarsa ba mummuna ba ce, akan iya sa wannan. Ko ya zamto wani mutumin kwarai ya rigayi ɗan da za ka sa wa sunan, a ce ga wani mutumin kwarai ne, misali a ce Musa, kaga sunan annabin Allah ne, mutumin kwarai ne, a ce Isa, Muhammad, kaga sunan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, daidai ga cikin sunan annaba, ko kuma daga cikin sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ko daga cikin sunayen waɗanda suka biyo bayan su mutanen kwarai, ko ko daga cikin sunayen da aka jirki wato aka dangana shi da bauta ga Allah ta'ala kamar Abdullahi Abdurrahman da sauransu kaga duka waɗannan sunaye ne me wanda aka bautar da mai sunan shi sa wani hadisi a cikin Adabul Mufrad na Imam Bukhari yake cewa mafifitan sunaye sune waɗanda aka jingina musu bautataka wato yake cewa sune Abdullahi wa Abdurrahman ce sunan da suka fi kowanne suna kenan a cewa wani Abdullahi ko a ce masa Abdurrahman hadisi yake cewa wannan yafi kowanne suna girma a cikin sunaye an ce maka bawan Arrahman ko bawan Allah saboda wannan Allahu da Arrahman suna daga cikin manya-manyan sunayen Allah domin ba dama ma a ce Abdu din a kira mutun da iya wancan an ka kira da wancan Allah ne ba dama a ce Abdullahi a cire Abdu sunanka Abdullahi a cire Abdu din a ce me kaga ba zai wannan Allah ne dole sai an ce Abdullahi Abdurrahman a cire Abdu din a kira me Arhaman Allah kenan kaga yana da girman suna ne shi yasa dole sai an jona su to saboda haka dai suna akan saka idan wani ya wuce mutumin kwarai saboda haka sunan Mugira ga wannan sunan wanda ya shahara duk da ke cewa akwai waɗanda aka samu su suna kuma su kun ba kafirai din ba to amma tunda wanda ya zama shahararre shine Mugira din wannan to kaga mutum zai zabar wani suna ya sa yafi fiye da ya dauki sunan wanda yake zama shahararre kuma kafiri na watan gani saboda kai yafi tare da cewa inda mutum zai saka kuma za a ce sai an canza suna ko na makamancin haka ba tunda dai akwai wani ko kuma akwai waɗansu wanda aka saka musu kuma waɗanda suke musulmai mutanen ƙware kuma ma'anar batta da muni domin idan suna ma'anar tana da muni wannan ma bai kamata a saka mutum sunan wanda yake mai mummunan suna ba ko mara ma'ana ba wallahu a'lam سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا الله كجك